transmettre les messages qu'on nous tue. Hein, et même le...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ku makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 8 ga watan Mayu shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a Najeriya suna duban yiwuwar bullo da jami'an 'yan sanda mallakar jihohi a fadin kasar baki daya a wani bangare na magance hare-hare 'yan bindiga da garkuwa da mutane da kuma 'yan fashin daji. Haka zalika a shirin muna dauke da rahoto akan muradun masu kwarmato a Afirka ta Kudu. Kamar kowane dare ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na kasa na Sulemin Muni Barma, wanda har yau shirin na duba yunkurin wani dan majalisar dokokin Ghana akan batun ba masu na kasa muhimmanci wurin daukar aiki. To amma kafin nan gasar filu da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya ga labaran duniya. A yau Laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin Rafa dake kudancin Gaza. Inda kasar da kungiyar tarayyar Afirka sun nuna damuwa game da karuwar matsalar jin kai. Katar na daga cikin manyan masu shiga tsakani dake neman ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Ta kuma ce duk wani yunkurin tilasta fararen hula gudun hijira daga Rafa zai zama babban cin zarafi ne ga dokokin kasa da kasa. Sanarwar da ma'aikatar hukumar wajen kasar ta fitar ta ya Allah wadai da harin da Isra'ila ta kai kan Rafa tare da yin kira da dauki matakin gaggawa na kasa da kasa don hana sojojin Isra'ila kutsawa cikin birnin. Shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi kira a kasashen duniya da su haɗa kai don kawo ƙarshen rikicin da ya ɓarke a yankin Rafa. Yana mai nuni da muhimmancin yankin a matsayin wata hanya ta kai kayan agaji a Gaza. Yau Laraba ne kotun kolin Ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da ake ta cece ku ce ta tauye haƙƙin mutane masu neman jinsinsu. Yan majalisar sun amince da abin da aka kira daftarin dokar kare haƙƙin iyalai a watan Fabrairu. Abin da ya zanyo suka da kasashen duniya duk da samun goyon bayan jama'a a kasar mai ra'ayin mazan jiya ta yammacin Afirka. Yayin da za a gudanar da zaben kasar cikin watan Disamba na zaben wanda zai gaji shugaba na Akufo-Addo, batun yancin yan luwaɗi ya ƙara fitowa a fili a siyasance. Duk da cewa har yanzu shugaban Ghana bai kaddamar da dokar ba. A wata ƙara da ya shigar gaban kotun kolin kasar, mai watsa labarai na kasar Ghana Richard Dillaskay ya kalubalanci kundin tsarin mulkin kasar. Yau Laraba alƙalan kotun sun baiwa Dillaskay kwanaki 7 da ya gabatar da wani sabon kuduri tare da ƙarin wasu takardu domin kalubalanta kudurin dokar hana neman jinsi ɗaya da ake kira LGBTQ. A yau Laraba likitocin gwamnati a Kenya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar komawa aiki da gwamnati da nufin kawo ƙarshen yajin aikin da aka fara a tsakiyar watan Maris, in ji jami'an ƙungiyar. Ƙungiyar likitocin ƙasar Kenya da masu haɗa magunguna da kuma ƙungiyar likitocin haƙwara da ke wakiltar mambobi sama da 7,000 sun tsunduma yajin aikin ne a ranar 15 ga watan Maris domin neman a biya su basussukan albashi da kuma ɗaukar likitocin da za su yi aiki cikin gaggawa da dai sauran ƙorafe-ƙorafe. Hotunan talabijin sun nuna jami'an ƙungiyar da manyan jami'an gwamnati suna gaisawa bayan sanya hannu kan takardun. Ministan lafiya Susan Nakchimika ta ce sun sanya hannu kan tsarin komawa aiki kuma ƙungiyar ta janye yajin aikin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama da ya mamaye jihar Rio Grande do Sul ta ƙasar Brazil a cikin 'yan kwanakin nan ya haura 100, kamar yadda jami'an tsaron farar hula suka sanar a ranar Laraba, inda suka ƙara da cewa mutane 128 sun ɓace. Guguwar da ta haifar da ambaliya da ta lalata gadoji da gine-gine, inda ta mayar da tituna zuwa koguna tare da barin sama da mutane 163 da suka rasa matsagunansu a Rio Grande do Sul jihar kudancin Brazil mai iyaka da Uruguay da Argentina. Cibiyar kula da bala'o'i ta kasar Brazil ta faɗi ranar Talata cewa yankin kudancin jihar na cikin hatsarin ƙarin ambaliyar ruwa ya zuwa yau Laraba. Ta ce an sa ana sa ran ruwan sama zai sake komawa, kuma ko da yake ba ya tsammanin zai yi tasiri ba ta fuskar girma, ruwan ya riga ya yi yawa a wurare da dama kuma ƙasar ta cika. Daga ƙarshe, takaddama tsakanin Japan da Rasha da alamu za ta ƙara ƙamari a yakin Ukraine tare da rikice-rikicen ƙasa da ƙasa da aka kwashe shekaru da yawa waɗanda ba su nuna alama kawo ƙarshe ba. Kwanan nan ne fadar Kremlin ta haramta wa jiragen ruwan da ba na Rasha ba bita ruwan da ke kusa da tsibirin Kuril, wanda aka fi sani da Japan a matsayin yankin arewa, wanda Rasha ke mamaye da shi a halin yanzu, amma Japan ta yi ikirarin ɗiyaucin ta ne. Tokyo dai na kallon matakin a matsayin wani bangare na barazanar da Moscow ke fuskanta bayan kawancin tsaro tsakanin Amurka da Japan. Za a samu ƙarin ramo gayya daga Moscow akan Japan a cewar James DJ Brown, farfesa a fannin kimiyyar siyasa a Jami'ar Temple ta Japan. Gwamnatin Putin tana jin wani nauyi da ya rataya a wuyanta ta rama abin da Japan ta dauka a matsayin matakin da bai dace ba, inji Brown. Duk lokacin da Tokyo ta ƙara yin wani abu don taimakawa Ukraine ko ƙarfafa alaƙar soji da Amurka, Moscow na ɗaukar matakai don hukunta Japan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla. Hukumomi a Najeriya suna duban yiwuwar bullo da jama'an 'yan sanda mallakan jihohi a fadin kasar a wani bangare na magance hare-hare 'yan bindiga da garkuwa da mutane da kuma masu fashin daji. 'Yan sandan jihohin za su zama ƙari ne ga jami'an 'yan sanda fiye da 300 mallakan gwamnatin tarayya da ake ganin matsalar tsaro da ake fama da ita ta fi ƙarfinsu. 'Yan Najeriya dai sun yi maraba da wannan yunkurin, sai dai suna cike da shakku. Ga dai fasarar rahoton Timothy Obiezu daga birnin tarayya Abuja.
Da yammacin ranar 14 ga watan Oktoban shekarar da ta gabata, wata ɗaliba 'yan Najeriya mai suna Latifa Ibrahim, wanda aka sauya sunanta domin kare ta, tana kan hanyar komawa gidanta da ke wajen makarantarsu, sai wasu mutane biyar dauke da makamai suka sace ta tare da wasu abokan karatunta su biyu a garin Gandu da ke arewacin Najeriya. Ta ce ta ji gwagwarmaya da ihun abokanta a lokacin daga dukkan alama 'yan bindigar suka yi masa fyaɗe.
Lallai sun yi a gabanmu, sun yi musu fyaɗe a gabanmu duk da cewa idanmu na a rufe, an yi mana duka a wurin, ba su kyautata mana ba.
Ta ce ta yi sa'a ta tsira daga masu fyaɗen, kuma an sanar da 'yan sanda da hukumomin makarantar akan abin da ya faru. An dai sako ɗaliban uku bayan kwanaki hudu bayan da iyayensu suka biya kuɗin fansa. Iyayen Latifa sun biya naira miliyan 5, kusan dala 3,400 kenan.
My family is way.
Iyayena sun kasance cikin damuwa, ba abu ne mai sauki ba, musamman mahaifiyata ta damu sosai.
Satar mutane don neman kuɗin fansa na ɗaya daga cikin manyan matsalolin tsaro da ke addabar ƙasar da tafi yawan al'umma a Afirka. A daidai lokacin da ake kuma fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki, hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya a watan Fabrairu ya zata kashi 31 cikin 100. Wannan shine mataki mafi girma da aka taɓa kaiwa ta wannan ɓangaren a cikin shekaru 30. Masu sharhi sun ce yin garkuwa da mutane da 'yan fashin daji ke yi na da alaƙa da neman kuɗin fansa, kuma yawancin lokuta ana sakin waɗanda aka yi garkuwa da su bayan an biya kuɗin fansar. Cibiyar tsaro da tattara bayanan sirri ta SBM a Najeriya ta ce ta samu bayanan sace mutane 4,700 da galibi 'yan bindiga da mayakan sa kai suka yi tun bayan hawan shugaba Bola Tinubu kan mulki a watan Mayun da ya gabata. Dabban wasu kuma sun ƙauracewa gidajensu sakamakon tashin hankali. Har ila yau jami'an tsaron Najeriya na gwagwarmayar ganin sun shawo kan tashin hankalin kungiyoyin Boko Haram da ISWAP da aka kwashe shekaru 14 ana yi da rikice-rikicen kabilanci da kuma na 'yan aware. domin shawo kan matsalar. Hukumomin Najeriya sun amince a watan Fabrairu akan kafa rundunonin 'yan sandan jihohi domin ƙarfafa rundunar 'yan sandan ƙasar. Za a ba kowace jiha a Najeriya ikon kula da rundunar bisa ga doka idan har aka zartar da ƙuduran. Har yanzu dai majalisar dattawa bata amince da sabon ƙuduran ba. 'Yan Najeriya sun ce mataki ne mai kyau idan aka aiwatar da shi yadda ya kamata.
The people who constitute the police force.
Al'ummar jihar ne za su kasance a cikin rundunar 'yan sanda saboda sun san lungu da sako na yankin kuma za su iya magance matsalar rashin tsaro fiye da bakin da aka tura jihar a matsayin 'yan sanda.
They will pick people from that area.
Za su zabo mutane daga yankin. Duk abin da ya faru a wurinmu da kanmu za mu sani. Zai rage abubuwa da yawa, amma babban kalubale shi ne 'yan siyasa na iya yin amfani da tsarin don tsorata abokan hammayarsu.
Rundunar 'yan sandan Najeriya na a baya-baya a jerin ma'aikatan gwamnati da ke aiki a cewar wani bincike da cibiyar Afrobarometer ta gudanar a shekarar da ta gabata. Ana yawan zargin jami'an rundunar da cin zarafi, karɓar na goro da azabtarwa. Zarge-zargen da 'yan sandan ke masantawa. Ko da yake hukumomin 'yan sanda sukan yi alƙawarin gudanar da bincike akan zarge-zargen su kuma hukunta jami'an da suka saba ka'idar aiki. Wani mai sharhi kan harkokin tsaro, Kabiru Adamu, ya ce kamata ya yi a mayar da hankali akan hukunta waɗanda suka yi ba daidai ba.
What we need more
abin da muka fi bukata shine a hukunta masu saba doka. Idan har ba a hukunta masu laifi a gwamnati ba, to ba za mu iya ci gaba da batun samar da 'yan sanda ba.
'Yan sanda a Najeriya na ci gaba da bin diddigin zanga-zangar da aka yi a watan Oktoban shekarar 2020 a fadin kasar ta nuna adawa da zaluncin da 'yan sanda ke yi da kuma neman a yi wa rundunar garan Bawal. Manazarta sun ce ta yiwu batun kuɗi ma wani ƙalubale ne a yunkurin kafa 'yan sandan jiha. Ko da yake majalisar dokokin Najeriya ta ce tana nazarin ra'ayoyin ƙungiyoyin farar hula da na 'yan ƙasar kafin ta zartar da ƙudurin dokar kafa 'yan sandan jihohi.
Fasarar rahoton Timothy Obiezu kenan daga Abuja. A lokacin da Martha Ngoyi take aiki a matsayin babbar jami'ar al'amuran shari'a a hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Afirka ta Kudu. Ta kwarmata ba dakalar kwangilolin gwamnati na miliyoyin kuɗi da aka bayar ba bisa ka'ida ba, sai dai a maimako a sakanya mata da alhairi sai aka kore ta a wurin aiki, abinda ya kai ta ga doguwar shari'a mai tsada ta nema a mayar da ita bakin aikinta. Abinda ya faru da mata ya nuna irin kalubale da masu kwarmata ba dakala ke fuskanta a Afirka ta Kudu. Ga dai fasarar rahoton Ihsan Hafiji.
You know, psychologically.
Ka sani sannan a hankali ta sauya min rayuwa. Ba gare ni kadai ba, har ma ga yata da sauran iyali na. Amma na yi sa'a saboda ina da tsarin tallafi da nake da shi.
Yayin da masu ke ci gaba da gwagwarmayar shari'a a kotu don sake samun aikinta, har ma ta shiga wata sabuwar kungiya mai taken The Whistleblower House, wacce ke bada tallafi da shawarwari ga mutanen da suka fallasa bayanai a Afirka ta Kudu. A wasu lokutan waɗanda suka yi fallasa suna fuskantar nasu kasan yaƙi da cin hanci da rashawa. A cikin shekarar 2021 an kashe ma'aikaciyar gwamnati Babita Diokaran a ƙofar gidanta bayan da aka gano cewa ta ga bankaɗo cin hanci da rashawa a sashen kula da lafiya na lardi. Ɗan jarida Jeff Weeks ya shafa watanni yana binciken dalilin da ya kai ga har aka kashe ta.
She was returning home.
Lokacin ta koma gida bayan ta dawo daga kai ɗanta makaranta, tana shiga gaban gidanta sai wata mota ta tsaya a kusa da ita. Daga nan wasu mutane uku suka fito suka buɗe wuta. Har sashe 12 ne suka taɓa ta. Abin da bamu sani ba, muka gano 'yan watanni bayan rasuwar muka gano shine 'yan makonni kafin mutuwar ta bankaɗo wata badaƙalar kuɗi kuma ta miƙa rahoto ga shugabanta. Tana son a gudanar da binciken gaggawa a dakatar da fitar da kuɗaɗen. Kuma 'yan kwanaki kafin mutuwarta ta aika wa shugabanta a wurin aiki sakon cewa mutanen nan za su iya juyowa kanmu idan har muka dakatar da hanyar da suke samun kuɗi, kuma rayuwar za ta iya faɗawa cikin haɗari.
Cynthia Stephen ita ma ta taɓa fallasa, wacce ta bankaɗo cin hanci da rashawa a kamfanin jiragen sama na Afirka ta Kudu. Tana mai cewa masu fallasa su ne ginshiƙin yaƙi da cin hanci da rashawa.
My own view is that whistleblowers are...
A ra'ayina, masu kwarmata bayani suna da matuƙar mahimmanci a yaƙi da cin hanci da rashawa domin su ne suke ankarar da al'umma su kuma bankaɗo ba da ƙalar da ake yi ta cin hanci a wuraren aikinsu. Saboda haka, su ne suke kan gaba a kana akwai buƙatar a ɗauke su da mahimmanci maimakon a rinƙa tsangwamarsu.
Gwamnatin Afirka ta Kudu ta amince da muhimmancin bayo masu fallasa kariya. Ta ƙudurin aniyar sake duba dokar da ake da ita kan masu fallasa a wani bangare ne yunkurin yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Dr. Ugujesa Radulovic daga Jami'ar Johannesburg ya yi bincike game da halin da masu fallasa suke fadawa. Ya ce ana buƙatar sauye-sauye domin ƙara ƙarfafa dokar da ta shafi kare masu fallasa bayanai.
So I think what would be crucial would be to revise.
Da haka ina ganin abinda zai zama mafi muhimmanci shine sake duba ga dokar don faɗaɗa kariya ga masu fallasa da kuma hukunta masu musgunawa masu fallasa bayanan sirri. Kuma abu na biyu da zai zama muhimmi shine samar da dangantaka mai ƙarfi tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin farar hula da kuma wata hukuma mai zaman kanta da za ta iya samar da ƙudurori.
At the end of the day,
a ƙarshe dai yana da muhimmanci ga wanda ya fallasa a faɗi gaskiya ko mai ɗacinta idan har suna son samar da sauyi a ƙasar. Kuma muna son mu bar wa 'ya'yanmu da jikokinmu tafarkin gaskiya. Dole ne mutane su iya faɗin gaskiya.
Mutanen da suka fallasa bayanan sirri sun kasance wani abu mai kima wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kare demokaradiyya. Amma masu fallasa da muke magana da su sun bayyana cewa ba sa samun tallafi da kariya da suke matukar bukata.
Fassarar rahoton Isad Hafeje kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, sai a shakata da wannan faifan.
Allah ka yayyafe mana, mun tuba ka furta mana, Rabbi ka sassauta mana.
Da fatan an shakata. Yanzu lokaci ne kuma da Salimu Muni Barma zai gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sulaimu Muni Barma. Kamar yadda aka ji a shirin da ya gabata, ƙudurin dokar da wani dan majalisar dokokin Ghana ya gabatar a gaban majalisar dokokin ƙasa don ganin an bullo da dokar da za ta tilasta baiwa na kasassu damar samun kashi 5 daga cikin 100 na guraban ayyukan yi na gwamnati da masu zaman kansu. Ya dauki hankulan jama'a musamman waɗanda abin ya shafa. A ci gaban tantaunawar musamman da wakilin sashen Hausa Idris Abdullah Bako ya shirya da masu ruwa da tsaki. A yau za mu matashiya daga inda lauya Abdulrahman ke bayani kan yunkurin na dan majalisar da kuma irin alfanun da ke tattare da hakan wajen samar da ingancin rayuwa ga masu bukata ta musamman.
To wanga shi specific bill ne da ke deal with aiki a baiwa masu fama da nakasa aiki, amma shi wancan bill Persons with Disability Act ba wani ba tilasta ma wani ya wani ba tilasta ma ma'aikata ko kungiyoyi ko abin da ta bangaren gwamnati ne ko masu zaman kansu ne su dauki ko su baiwa masu fama da nakasa aiki ba. Amma wanga bill na su yazo ya tilasta ma gwamnati ko kuwa masu zaman kansu ma'aikata masu zaman kansu ta bangaren gwamnati suna doka ma'aikata su yi la'akari ce cewa akwai masu fama da nakasa. So shi wanga bill shi specific bill ne for that bambancin da ke tsakanin wanga bill da wancan law da muke da shi da muke kiran shi Persons with Disability Act kenan. Now
an mika wannan kudirin ga majalisar kasa tun watan Satumbar bara, kuma yanzu muna cikin watan Afrilu. Shin baka ganin ya jima cewa majalisa ta tattauna akai har ya samu wucewa ba?
Eh lalle ba abin mamaki bane ga wanga billin da aka samu dan jinkiri da zauna tattauna passing into law. Ai wata bakwai ai bai nisa ba, to mun muka yi lakari da cewa wanga uduri ko bili bai fito a bangaren masu gudanarwa ba, that is to say the executive. Wanga private members bill ne ya fito ne a bangaren dan majalisa shi ke so ya push wanga abinga bill to parliament a mai da shi doka. So muka yi lakari da wannan wata bakwai bai nisa ba, because gwamnati ya so ko masu gudanarwa executive sun so su prioritize abin da su bills sun da su ke shi government abin da executive bills wato udurai ko bills da suke fito ga bangaren executive. Gwamnati ya so ya concern kanshi da with those bills who sannan pay attention to other private members bill as it were. So wata bakwai bai nisa sosai ba, I mean na da imani cewa bills na ko wasu bills man da suka fi wata bakwai da har wayo ba zauna an tattauna su an maida su doka ba. Amma kuma ya yi kyau da an speed up processes with the view of passing it into law. Da ya yi kyau sosai da yake wanga yana abu ne da zai zo ya taimaka ma masu fama da nakasa a cikin kasan ga.
Ta yaya kake ganin za a taimaka ya sa majalisa ta gaggauta wucewar wannan kuduri?
Ne kuwa ana bukatar yawan tattaunawa a cikin jaridu da kafofin yada labarai daban-daban da kungiyoyin masu fama da nakasa da yan farahulla civil society organization. Ana bukatar su yawaita ko su karfafa tattaunawa akan wanga bill saboda a mai shi topical issue. Yin haka na ga zai tura majalisar Ghana su zauna su deliberate kan wanga bill, su yi kokari su bari wanga bill ya samu wucewa a majalisar Ghana ya zama doka. Domin mun samu bill da ya zama doka zai taimaka ma rayuwar masu fama da nakasa cikin wanga kasar mu na Ghana.
To daga Accra bari mu nufi jihar Kaduna a arewacin Najeriya, inda Nurwan Ibrahim mai dinkin tela da takwarorinsa na kasassu ke faɗi tashin neman na kai ta hanyar sana'a. Tarihin wannan ɗan taliki na cike da kyawawan abubuwan da ka iya zama darasi ga masu bukata ta musamman. A dauka daga lokacin zuwa makaranta ta boko da ta Islamiyya da yadda yake gudanar da harkokinsa a yau a matsayinsa na tela mai zaman kansa. Ya kuma yi wa wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra bayani kan irin nasarorin da ya samu.
Alhamdulillah, gaskiya na ga haske kan a rayuwana game da wannan sana'a. Duk inda mai sana'a yake ba za ka taba comparing din shi da wanda bai da sana'a ba, da wanda ya mai da bara sana'a ba. Maganan gaskiya sana'an nan ta sa na shiga inda ban taba tunani ba. Sana'an nan ta sa na yi mu'amala da mutumin da maybe in ba dan sana'an ba ya yi min nisa, nisa ba kusa ba. Sana'an nan ta sa na shiga inda ban ma taba tunani ba.
gaskiya kuma babban nasarar a rayuwa shine yau a ce kana rike da kanka ba za ka je ka ce wani ya baka ba a haka yanda kake nan alhamdulillah duk da rayuwa muke cikin rufin asiri amma a haka cikin dan abin da muke samu wanda bai taka karaya karaya ba a haka wasu har suke sha'awar rayuwar mu har kuma su zo su yi mana complain kuma alhamdulillah in taimaka musu iya yanda zan iya kuma wani babban abin alfahari da jin dadi shine yau a rayuwa in har ka samu dama to ya kamata ka dama me dalilin da yasa na faɗa ka ni a tsari na ba na fatan Allah ya bani damar da bazan taimaki wani ba yau sana'an nan inda ba a koya mun ba a taimake ni an koya mun ba bayan da zai in kawo matakin da nake yanzu idan kuma da ba a tausaya mun ba ni ma da bazan kawo matakin da nake yanzu ba shi yasa babban buri na a rayuwa bai wuce ni ma in ganna taimaka ma mutane da masu kafan da waɗanda suke da bukata na musamman
to a ƙarshe kana da wani sako kake so ka aike wa kila irin waɗanda suke da irin wannan lalurori wanda za ka cewa ba sa wani katabin koyon wani abu sai dai kawai su jira a musu ko kuma dai ita gwamnati ko dai wannan irin sako a ƙarshe kake so
so alhamdulillah sakon da nake da shi zai tafi guri uku ne na daya yan uwana masu bukata na musamman na biyu gwamnatin ita kanta sannan na uku sauran jama'an da muke tare da su a cikin gari sakon da nake da shi ga yan uwana mabukata na musamman shine kar su kuskure su yarda da rayuwar bara rayuwar bara rayuwar kaskanci ne
masu sauraro nan za mu jaburki a yau sai a makon gobe za a ji ci gaban tantaunawa yanzu a madadin bakin shirin na kasa da wakilan muryar Amurka Isa Lawal Ikara a Kaduna da Idris Abdullah Bako a Accra da producer Julie Lesus Gresham ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
ta gaida Suleiman Mumuni Barma da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
a yau laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin Rafa da ke kudancin Gaza inda katar da kungiyar tarayyar Afirka sun nuna damuwa game da karuwar matsalar jinkai katar na daga cikin manyan masu shiga tsakani da ke neman ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta kuma ce duk wani yunkurin tilasta fararen hula gudun hijira daga Rafa zai zama babban cin zarafi ne ga dokokin ƙasa da ƙasa. Yau laraba ne kotun kolin Ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da ake ta cece ku ce ta tauye haƙƙin mutane masu neman jinsin su. Yan majalisar sun amince da abin da aka kira daftarin dokar kare haƙƙin iyalai a watan Fabrairu. Abin da ya zanyo suka da ƙasashen duniya duk da samun goyon bayan jama'a a ƙasar mai ra'ayin mazan jiya ta yammacin Afirka. Yayin da za a gudanar da zaben kasar cikin watan Disamba na zaben wanda zai gaji shugaba na Akufo Addo batun yancin ƴan luwaɗi ya ƙara fitowa a fili a siyasance duk da cewa har yanzu shugaban Ghana bai kaddamar da dokar ba a yau laraba likitocin gwamnati a Kenya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar komawa aiki da gwamnati da nufin kawo ƙarshen yajin aikin da aka fara a tsakiyar watan Maris in ji jami'an kungiyar kungiyar likitocin kasar Kenya da masu haɗa magunguna da kuma kungiyar likitocin haƙwara da ke wakiltar mambobi sama da 7,000 sun tsunduma yajin aikin ne a ranar 15 ga watan Maris domin neman a biya su basussukan albashi da kuma ɗaukar likitocin da za su yi aiki cikin gaggawa da dai sauran ƙorafe-ƙorafe. Hotunan talabijin sun nuna jami'an kungiyar da manyan jami'an gwamnati suna gaisawa bayan sanya hannu kan takardun. Ministan Lafiya Susan Nakchimika ta ce sun sanya hannu kan tsarin komawa aiki kuma kungiyar ta janye yajin aikin.
To masu sauraro da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lesus Gresham wadda ta haɗa ta kuma ba da umarni da ma injiniyarmu na wannan daren. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.